بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. wa masu kallo da saurare, yanzu da ake sauraron mu yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 23 ga watan Safar Hijira na da shekara 1434, daidai da 6 ga watan Janairu shekara ta 2013. Wannan shi ne kasar na 73 daga cikin jerin zuwa karatuttukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka wata ce da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a ba su manta ba, har yanzu muna cikin suratul Baqara, wadda suratul Baqara kamar yadda muke bayani ta sauka a Madina ne, ta tattauna mas'aloli dangane da tauhidi da aqida, ta tattauna bayanai dangane da yadda zamantakewar mutanen Madina take tsakanin mutanen da suke zallan mu'minai da zunzurutun kafirai da kuma ahlul kitabi waɗanda aka taɓa saukarwa da littattafan Taurat da Injila. Sannan sai kuma munafukai waɗanda suna cikin gidan addinin musulunci kullum suna ƙoƙarin kawo cikas. Daga cikin ayoyin da muka karanta, akwai ayar da muka ainihin wato karatu a kan tajiya wadda take tabbatar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama al'umma ce adilar al'umma, maɗaukakiya. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya mai da su masu shaida a kan al'umma duniya da lahira, a inda Allah yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Da daga cikin hukuncen bangaren wannan aya wanda ainihin da mu tattauna ba a jiya har muka tsallake, wata mas'ala wadda malamai suka tattauna akan ta ita ce mas'alar ba da shaida da kuma mas'ala dangane da ingancin ijma'i. Al-Imam al-Qurtubi ya wasu maganganu guda biyu akan waɗannan mas'aloli, su ne nake son dan yi wayi a dan tafiya wajen in tuntuɓo mana su a taƙaice. Ce qala wa ma'ana, malaman mu suka ce anba'ana rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihi bima an'ama alaina min tafdilihi lana bismil adala. Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin littafin shi irin ni'imomin da ya mana na cewa ya fifita mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da fifikon da ya mana na ainihin wato adalci, wato muna da adalci wa tawliyati khatir ash-shahada ala jami'i khalqihi, da kuma Allah madaukakin sarki ya lazumta mana daukan nauyin aikin bada shaida wanda yake aiki ne mai hadari, kuma za mu bada shaidan nan da dukkanin halittu kuma Allah ya karba. Faja'alana awwalan makanan wa in kunna akhira zamanan. Allah madaukakin sarki sai ya mai da mu awwalan makanan, wato ya mai da mu awwalan makanan wa in kunna akhiran zamanan, tare da cewa a wajen halartowa duniya mu al'umma annabi mu ne na ƙarshe, amma kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya sa mu a sahun gaba. Kama qala alaihi salamu, kamar da annabi yake cewa nahnu al-akhirun al-awwaluna, mu ne na ƙarshen zuwa duniya nan, amma kuma a ranar lahira mu ne farkon shiga aljanna. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi daga sahabi Abu Huraira. Malam ya ce wa hadha dalilun ala annahu la yashhadu illa al-udul, wannan dalili ne akan cewa babu wanda yake bada shaida sai adil. To wannan ita ce mas'ala ta farko da nake so mu tsaya mu dube ta. Me yake nufi da adili? Adili shine duk wani mutumin kirki da al'ummar da yake rayuwa cikin shi suka yarda cewa mutumin kirki ne. Wannan shine fassara ta gari dangane da adala. Wasu na kuskure suna cewa ba zai yiwu a cewa na adili ba sai in ya zama adalcin shi irin na Abubakar da Siddiq ne. Ai jama'a, da gwargwadon yadda zamani yake juyawa, da gargadon yadda al'umma suke kasancewa. Ba zai yiwu a ce a yanzu an samu wani mutum mai daraja irin ta Abubakar ba ko ta wani hali. A gargashin haka ba zai yiwu a samu wanda yake da adala da nagarta irin ta Abubakar ba. Amma a anguwarku waye kuke gani mutumin kirki? Wane ne ya bayyana muku a ma'aikatanku cewa mutumin kirki? A mu'amala da kake da mutane wane ne in aka tambaye ka zaka ce wani mutumin kirki ne? Shine yake bada shaida ainihin a ansa. Kiya ka ci magana kenan. Dan haka kafa shaida ko bayar da shaida tana koma ne zuwa ga ɗabi'un mutanen wuri. Waye kuka ɗauka mutumin kirki? Shikenan sai ku ce wani shine adili. Irin wannan mutumin ya zo ya ce wa ga wata za a ansa. Irin waɗannan mutane su ne ake kira wurin shaidar ɗaurin aure. Ire-iren waɗannan mutane su ne suke ba da shaida ta zina a karɓa. Ire-iren waɗannan mutane in aka zo kunna ciniki ko wata yarjejeniya su ne ainihin ake nema a kan waɗanda za su shaida. Don haka wala yansubu qawlul ghairi ala al-ghairi illa an yakuna adlan. Ba zai yiwu a karɓi maganar wani a kan wani ba sai in wani ɗin ya kasance adali ne. Wannan ita ce matsala ta farko. Amma Qurtubi yana cewa wa sayati bayanul adama wa hukmuha fi akhir sura insha Allah ta'ala. Idan Allah ya kai mu karshen suratul Baqara za a tattauna gamsasshen bayani mai tsawo da wadatarwa da hukunce-hukuncen abin da ya shafi shaida. A yanzu mun dan yi tsokaci ne dangane da matsalar. Mas'ala ta gaba wadda nake so in sake hasaso mana ita a ayoyin da muka karanta a baya. Malam yace wa fihi dalilu ala sihhatil ijma'. Wannan karatu, wannan ayoyi da muka karanta wadanda suke magana akan karban shaida na al'umma nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama baki dayan su, dalili ne akan cewa haduwar malamai gaskiya ce. Kuma daidai ne in malamai suka hadu akan mas'ala suka bada shaida akan haduwarta, lallai dole a karɓi wannan maganar. Wajibi da hukumi biyu da kuma wajibcin a yi hukunci da wannan haɗuwa ta malamai. Annahum domin su malamai idza kanu uduman, ma'ana idan su al'umma suka zama adilai ne, shahidu ala nasu, su ne za su ba da shaida a kan mutane. To fa kullu asrin shahidun ala man ba'dahu. Don haka kowane zamani zai ainihin iya ba da shaida ga zamanin da ya biyo bayan shi. Sai yake fa qawlu sahaba hujjatun ala wa shahidun ala tabi'in. Yanzu idan sahabbai suka yi magana kuma suka haɗu akan wannan magana, to tabi'ai za su ɗauki wannan a matsayin shaida a kuma matsayin hujja. Wa qawlu tabi'ina ala man ba'dahum, haka su ma tabi'ai akan waɗanda suka zo bayan su. Wa idza ju'ilat al-ummatu shuhada, idan ya zama Allah ya mai da wannan al'umma ta zama mai ba da shaida a nan duniya da kuma lahira, faqad wajaba qabulu qawlihim, to kenan wajibi a karbi maganar da wannan al'umma suka yi. Wala ma'ana li qawli man qala urida bihi jami'ul umma, sai dai wasu malaman sai suka ce to shi ijma'i wanda ake karbe shi ne sai in dukkan al'umma tun daga na farko har na karshe sun hadu. Mana yace wannan ai ba zai yiwu ba. Misali yanzu za ka iya hada al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan duniyar a zamani guda su hadu su tattauna su yarjejeniya akan wata magana? Ba zai yiwu ba, saboda kowane zamani suna karuwa da gargadon yadda lokacin su ya wuce. To kenan in aka samu wasu mutane da suka gabata malaman su suka hadu suka amintu cewa kaza daidai ne, to idan waɗanda suka zo bayan su suka taho kan wannan matsala za su iya ɗaukar waccan yarjejeniya ko waccan yadda da waɗancan al'umma suka yi ta zama hujja ainihin a kansu. Sai ce mai annahum shine idin la yasbutu mujma'un alaihi ila qiyam as-sa'a, don aka ce su al'umma annabi ta haɗu gaba ɗaya a kan matsala, to ba zai taɓa yiwuwa ba, domin har duniya ta tashi ba za ka iya haɗa al'umma annabi Muhammad gaba ɗaya tun daga na farko har na ƙarshe ba. Da haka kaga kenan kowane zamani yana ainihin wato iya kulla magana wadda in ya haɗu a kanta to waɗanda suka zo a bayansu za su iya ɗaukata a matsayin hujja. Sai dai masa'ilu waɗanda su waɗannan mas'aloli tuni malamai sun haɗu a kansu. Misali saboda an samu nassoshi na Alƙur'ani a kansu ko kuma nassoshi na hadisai a kansu, sakamakon wannan sai malamai suka zo suka hadu to ba zai yi ko wani zamani ma in yazo a ce ba a sake duba wannan ijma'i ba saboda ijma'i ne da aka yi shi akan nassi misali yanzu sallar azhar duk al'ummar musulmi sun hadu cewa ana zaman gida raka'a hudu ce wannan yadda zuwa raka'a biyu ce me yasa wannan haduwar saboda akwai nassoshi akan haka to amma ba a ce mutanen wannan zamanin gaba daya malaman su kenan za su hadu akan cewa taba ga ta ta bayyana a wannan zamanin malaman su suka tsaya suka yi nazari suka gane mecece taban nan menene illolin ta wadanne haddura take da su a addini da rayuwa wadanne haddura suke da su na zamantakewa da tattali sai wadannan malamai suka hadu akan cewa taba haramun ce to bayan karuwar wannan zamanin zamun nan da za su biyo baya za su iya daukar wannan magana kawai su hujja da ita cewa taba ta haramta da ijma'in wadanda suka gabace mu ina fata an gane shi yasa shi ma al-Imam al-Qurtubi da ya zama tattace mas'alar sai ya ce wa bayanu hadha fi kutub usul al-fiqh in ana son bayanan wadannan sai samu ainihin littafin wadanda malamai suka rubuta dangane da usul al-fiqh Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan ayawa da muka kwana a kan tajiya ta 144 wadda Allah madaukakin sarki yake cewa qad nara taqalluba wajhika fi as-sama' haka ne ko wannan aya ina son ku gane tare da cewa ita ce ta jinkirtu wajen zuwa sawatul sufaha'u ita ce ta fara gabatuwa ko to haka yake a tartibin rubuta al-Qur'ani da kuma tsara al-Qur'ani amma a tartibin saukarwa to wannan ce ta fara ainihin sauka qabla ra taqalluba wajhika fi as-sama' ita ta fara sauka domin ita ce ta biyo bayan saukar da waccan aya da aka share wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hawaye wanda kuma a cikin ta Allah ya hasashen abin da kafiran za su fadi idan an ainihin sauya al-qibla kuma suka zo suka fadi din dan haka qabla ra taqalluba wajhika fi as-sama' a tsarin karatun alqur'ani ita ce aya ta 144 amma an ka koma baya ita waccan sawatul sufaha'u minan nas zaka ga cewa ita ce aya ta 142 haka ne ko
na'am
kaga anan wannan yake koya maka kenan sanin ilimin alqur'ani ba zai yi kawai da daukan littafin a haka ka duba ba saboda akwai ire-iren wadannan da dama a qur'ani akwai matsala da za mu zo mu samu a nan gaba dangane da takaba takaba tana da hukunce-hukunce guda biyu hukuncin farko an shafe shi hukunci na ƙarshe shi aka tabbatar har duniya ta tashi hukuncin farko ga mai takaba shi ne ta shekara guda tana takaba hukunci na biyu shi ne ta watanni hudu da kwanaki goma bayani dangane da wata hudu da kwana goma da bayani dangane da shekara guda na takaba dukkansu sun zo a cikin sura ɗaya ne ita ce suratul baqara amma an ka fara karatun suratul baqara daga farkon alif lam mim za ka dira akan ayar da take bayani ne dangane da wata hudu da kwana goma sa'annan sai ka zo ka duro kan ayar da take magana akan shekara guda kaga yanzu idan ka duba tartibin zuwan alqur'ani kaga wadda ta fara magana wata hudu da kwana goma daga baya ka zo kaga wadda take magana shekara guda a hankalci ne za ka yi zato cewa mai shekara guda ita ta zo daga baya ta share waccan amma kun ga mai wata hudu da kwanaki goma ita ce ta share mai shekara guda tare da cewa ita mai wata hudu da kwanaki goma ɗin ita ake fara karantawa da wannan ne za ka gane ashe yadda Qur'ani saukar da shi aka daga Allah ko to haka tartibin rubuta shi shi ma tauke shi ne idan sura ta sauka sai manzo Allah sai ya ce ku sa ta a wuri kaza idan aya ta sauka sai ya ce ku sa ta a wuri kaza idan sura kaza ta sake sauka sai ya ce ku sa ta tsakanin sura kaza da sura kaza dan haka tauqifi ne ba abu ne wanda sahabbai suka yi da ijtihadi ko da kwatsar kansu ba babu abin da sahabbai suka kara ko suka rage dangane da tsarin sauka alqur'ani ko kuma wasu abubuwa na shi to daga nan ne za ka gane shi tunda haka ne al'amarin abin da yake wajibi shine ka je ma masana su koya maka su ce maka kaza shine ka ba su gabatar maka da dalilai su gabatar maka da ka'idoji ka fahimta sai ka rike shine ka samu ilimi Allah madaukakin sarki ya taimaka wadannan suna daga cikin mas'aloli wadanda ainihin Allah madaukakin sarki ya sa mu tattauna su a jiya ba amma ga su ne insha Allah nayi qara'in su wato nayi ramuwar bayanin su bayan wannan sai ainihin ayoyin da za su biyo baya na ainihin gaba wadanda ita wannan ainihin wato sani da wata matsala jiya ko na yayyuta ita ce matsalar da masallaci idan yana sallah mun ji inda ya cancanta ya fuskanta to amma ina ya kamata idanuwan shi su kalla fuskanta daban da kallo fuskanta shine ina za ka aje gangan jikinka da fuskar ka su fuskanta shine alqibla amma idanuwanka ina ne za ka sa su shin za ka miƙe su ne kana kallon gabanka ko ku za ka saukar da su ne malamai sun yi saɓani dangane da wannan matsala al'imam al-Qurtubi ya tattauna wannan da sauran ainihin malamai ta haƙiƙi dangane da wannan matsala shi ne wasu malamai kamar su imam malik suna cewa ita wannan ayar da muka karanta da Allah yake cewa fawalli wajhaka shatral masjid al-haram fuskarka ta juya ta tai daidai da masallaci mai alfarma imam malik ya ce ita wannan ayar hujja ce akan cewa idanuwa ma za a daga su su kalli gaba ne to sai dai kuma lokacin da imam malik yake faɗin haka wallahi alam kowa ga sama ko kuma a wannan lokacin hadisi bai isa gare shi cewa a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi idan ya tashi sallah lalle yana fuskantar alqibla kamar da Allah ya umarce shi amma idanuwan shi suna fuskanta inda goshin shi zai sauka akai ne lokacin sujuda a halin tsawa da halin ruku'u amma a halin zaman tahiya idanuwan annabi sallallahu alaihi wasallama suna duban yatsan shi ne wanda yake nunawa yana kadawa a wurin tahiya dan haka jama'a wannan idan har yana karantar da mu wani abu babba na ka'ida shine ashe dai har wa yau qur'ani ba za mu iya fahimta shi kyakkyawar fahimta daga tsuran larabcin shi ba sai mun nemi taimakon sunna domin imam malik ya dubi zallar ayar abinda take nunawa sai ya hukunta na'am shi yasa ka ji na magana cewa mai yiwuwa hadisin bai isa gare shi ba ko kuma bai san shi ba wannan duk kadan ne daga cikin ikon Allah tare da cewa hadisin al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito shi amma kar ka manta a lokacin da Imam Malik yake da wai babu wani mutum mai suna Ahmad dan Hanbali ba ba ma taba yin shi ba babu wani mutum mai suna Abu Dawud a duniya ba ma taba yin shi ba ba ma kuma san za a yi shi ba ma'ana waɗanda suka rawaito wannan hadisin kenan a wannan lokacin hadisin in ma yana rubuce yana rubuce a can wani lungu in ma yana haddace yana haddace ne a kwakwalen wasu malamai wallahu a'lam ko kuma hadisin ya isa ga imam malik ya san shi amma wani dalili ya hana imam malik yi hujja da shi ko dai imam malik yana ganin ayar ta fifito akan hadisin ko imam malik yana ganin hadisin ya iso mishi ta hanyar da ba zai karba ba dalilai ne kwarara waɗanda ibnu taymiya ya rubuta don ya kare waɗannan manyan malamai akan duk lokacin da kai ka samu hadisi a zamanin ka ya inganta ka yi aiki da hadisin kar ka wayi cewa to ai malam wani bai aiki da hadisin ba sannan kuma kai da kake aiki da hadisin kar ka zargi cewa ban mai wani ba zai aiki da hadisin ba ya sanya wa littafin raf'ul malam anil a'immatul a'lam dauke zargi daga manyan malamai manyan malamai irin su al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Malik da Shafi'i da Ahmad da makamantansu kasantuwar ba a ga sun yi fatawa da wani hadisi ba baya hana a yi fatawa a yi aiki da shi daga baya sannan kasantuwar kuma ba su yi ba baya hana baya sa kai kuma da za ka yi a yanzu ka zarge su ba a zarge su uzurori ake ba su shi yasa yana daga cikin aqidar mu ahlus sunna malaman musulunci daga cikin malaman tafsiri da fiqh da aqida da tafsiri ba a zargin su akan kurakurai da suka yi. Ana musu addu'a ne, ana kuma roƙon Allah ya saka musu da alheri domin kokarin fahimtar da addinin ne ya kai suka gano abubuwa masu yawa daidai, kuma abubuwa kaɗan daga ciki suka zama kuskure don wani abin mamaki. Su waɗannan malamai na fiqh da ake jin su ko malaman hadisi, a duk irin yadda kake ganin matsalolinsu sun yi matsaloli amma didansu ya fi kurakuransu yawa. Kuma wannan ya biyo bayan tsarkin zuciya da Allah ya sa musu da ilimi da kuma zagewa tukuri, shi ya sa ake ce musu mujtahidai. Bayan Allah ya azurta su da tsoron Allah da ilimi, kuma Allah ya azurta su da kokarin bincike domin gano wa musulmi menene abin da yake daidai. Wata rana wani ya ziyarci Imamu Ahmad bin Hanbali ko Imamu Abu Hanifa, ɗayan biyun na manta, sai ya ce yana so ya ga manyan malaman nan in dare yawa waɗanne irin ibadoji suke yi, yi ƙoƙarin ya samu duk yadda zai su kwana tare da ɗaya daga cikin waɗannan malamai, kuma suka kwana. Sai ga malamin tun da ya nafilfili ɗan kaɗan a farkon dare, sai zaman shi akan tabar mashi ko buzun shi har aka kira sallah asuba. Sai yake mamaki, manyan malaman nan ashe ba kwana suke sallah ba, ba kwana suke karatun alƙur'ani ba? Imam Muhammad ibn Hanbali ne gagari yawa suka yi sallah, sai wannan ɗalibi ya ce gaskiya shi ya mamaki, an ya ɗauka ku manyan malamai kwana kuke kuna salloli kuna zikirori kuna ta takarar Qur'ani? Ya ce na ka kwana ne a zaune kawai. Ya ce ƙwarai da gaske. Ya ce amma a san ba ka gani a zaune ɗin nan, matsaloli ne na addini na rinka shikaita su a cikin ƙwaƙwalwata ɗaya bayan ɗaya, ina bi ina warware su kusan guda dubu. Sarki ya tabbata ga Allah. Saboda haka ashe waɗannan malamai bi haƙƙin mujtahidai ne, don haka zindiki ne kawai yake zargin malaman fiqh ko malaman tafsiri ko malaman hadisi ko kuma malamai da suka yi wa musulunci khidima. Amma duk wanda ya san madadi na musulunci, waɗannan malamai malamai na ilmani, wallahi ba su yi wa musulunci laifi ko misƙalar zarratin da suka cancanci a zarge su ba. Don haka tsarki ya tabbata ga Allah, a duk cikin ƙungiyoyin musulmi ka ahli sunna su ne suka ɗauki wannan ƙa'idar suka saka ta ta zama ɗaya daga cikin aƙidarsu. In ka karanta littafi mafi shahara da ke bayyana aƙidar ahli sunna shi ne littafin aqidatu tahawiyya wa nasar al-imam Abu Ja'far at-Tahawi. A cikin wannan littafi sai da ya rattaba ƙarara cewa malaman musulunci daga cikin malaman hadisi da malaman fiqh da tauhidi ba a zarge su, ana faɗin alheri game da su ne, son su kuma addini ne, yi musu addu'a kuma daidai ne. Wannan ita ce aqidar mu. Duk da haka kuma ba zai hana gobe su yi kuskure a ce wannan abin kuskure ba ne, Allah ya gafarta musu. Shi ba za ka samu ahli sunna su suke tsaka-tsaki tsakanin waɗanda suka zaki da waɗanda suka gaza. Waɗanda suka zaki zagin malamai suke, waɗannan sun zaki. Waɗanda suka gaza kuma suna rungumar duk abin da ya zo daga malamai daidai da ba daidai ba. Ahli sunna su dubi daidai ta hanyar binciken waɗannan abubuwa na malamai da hasken ilimi, sai su karɓa su yi wa malaman addu'a ta Allah ya saka musu da alheri, sai kuma su dubi abubuwan da ba daidai ba, sai su tura abin su kuma malaman sai a yi musu addu'ar Allah ya gafarta musu zunubansu, kuma Allah ya ba su labar wannan ƙwazo da suka yi na gyaran addini. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Na'am. Na'am.
Dama hadisin
da ke cikin
Sahih Bukhari.
Na'am. Wannan hadisin da ke nuna cewa
an nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi
wasallam
lokacin da yake.
Na'am.
Aljanna. Na'am. Dan kunna mutan. Na'am. Kan cewa kenan sallah yana sallan da wani shi.
Na'am.
Eh. Na'am. Ya fara kuma wani hujja kuma. Cewa sa abai suna gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu.
Ainihin
sun
da gemun
shi
na
mutu.
Ta yi.
Sai ya ƙara kuma hujja.
Da wannan.
Lallai suna kallon gaba ne. Eh. Sannan da ka zo bayani sai ka ce, za a rasa kallon gaba ne, amma idan an zo su ta da ƙarƙashin wancan hadisin. ya rinka duban inda mutum ke
to ba na iya cin abubuwan da na faɗi a wannan wurin amma dai ta hakiki don gane da matsala ita ce hadisi da al-Imam al-Bukhari ya kawo cewa annabi yana salla an kawo aljanna da wuta an aje mishi a gaban bango dan haka ya kai hannu zai taba shi hadisin ba nasri bane akan abin da ake magana hakanan cewa sahabbai suna gana annabi yana karatu a sallolin azhar da asr ta hanyar ganin motsin gemun shi kenan suna daga sakon su suna kallon shi kenan wato suna kallon gaban su garin haka ne har su fara shi ma ba nasu bane akai sai dai Imam al-Bukhari a nan yayi dabi'a ne irin dabi'ar shi shine idan ya gamsu da abu yakan dauko hadisin da yake umumi ne sai ya rubuta da shi daga ƙarshe maka ishara zuwa ga sabani da akai a matsalar amma shi hadisin da ke magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sa ainihin wato idanuwan shi suna kallon inda zai sujuda shi hadisin nasu ne akan ita matsalar don haka shi wannan hadisi shi ne zai zama abin dogaro a ƙarƙashin wannan matsalar domin shi ƙararra zo akan matsalar ne waɗannan hadisai ko da waɗannan ayyuka na sahabbai ba lallai su lazumta abin da ake tattaunawa a kai ba domin ai mai sallah ko da yake kallon inda zai yi sujuda ba hana shi wani abu ya bujuro ya daga kai kalli gaban shi ba hana shi ba saboda haka wannan ina ganin shi ne haƙiƙi dangane da matsalar amma ba zan iya tuna tattaunawa da muka yi a wancan wurin ba amma dai zuwa yanzu wannan shi ne haƙiƙi dangane da matsalar Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am ya shi ai Imam al-Bukhari yana kafa hujja da waɗannan nasrushin ne tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karatu a sallar azhar ko bai sai aka ce ga sahabbai suna cewa suna gane abin nan karatun shi ta hanyar motsin gemun shi to ina za su gane in idanuwan su suna kasa to kaga ya nuna kenan idanuwan su suna kallon gaban su ne kai tsaye to kaga shine kai hujjar da baka yi yanzu a nan sai ka ce to ai kaga an ce haka to wanda ke sahun baya sai a ƙarƙashin fatuwar Imam al-Bukhari wanda ke sahun baya ma gaban shi zai kalla ko da zai hangi annabin ko da zai hanga ba amma dama makasudi gaban da yake kallo don su ma asali abinda Bukhari ke so ya ce garin kallon gaban su din ne haka har suka ga motsin gemun asali ba motsin gemun suka sa ido don su kalla ba Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am to bismillah na'am 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 haka na'am na'am duk waɗannan maganganun ga su nan a gaba na duk suna nan cikin tafsirin Ibn Kathir da tafsirin Qurtubi ne amma idan ana mas'ala malamai sun yi sabani a yanayin irin wannan tunda ba zama ne na karatun tahqiqin sai an karance komai ba lokacin da na faɗi wancan magana ne ishara zuwa gare ta na nuna cewa ayace suke umumi da ita sai kuma ne muku ishara zuwa ga hadisi shine kai ma'ana an haƙaƙa matsalar cewa ga abin da ya fi daidai kawai amma ba haka ba duk ga matsalolin su sauri da Abu Hanifa da Shafi'i da Hasan ibn Hayy sun ce yusta hadu an yakuna nazaru ila imam bai sujud wa qala shirikin al-qadi ينظر في القيام إلى موضع السجود وفي الركوع إلى موضع قدميه وفي السجود إلى موضع أنفه وفي القعود إلى حجره باسونه ودو أتني باسونه الله مرحبا كيف سألك يا تيمكا نعم تمالا بسم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
نعم دقيقة دعوة أتنبع wadan can ayoyi da muka tattauna karatu a kansu ita ayar karshe din nan ta dauko wata matsala da Allah madaukakin sarki ke cewa wayyan ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim ai su wadanda aka ba su littafi sun san cewa shi al-qur'ani din nan gaskiya ne sun san cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma anan ba ana magana alqur'ani bane ba ana magana manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ana magana ne akan tahwil al-qibla min bayt al-maqdis ila al-ka'ba su sun san cewa gaskiya ya kamata kai wata tambaya cewa to sun san cewa gaskiya ne kuma suka kafirce domin aya ce ta alqur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa su ahlul kitabi lallai sun san cewa juwa al-qibla daga baitul maqdis a dawo zuwa ainihin ka'aba to gaskiya ne me yasa suka rinka musu me yasa suka rinka saka shugohi malamai sun ba da amsoshi guda biyu akan wannan kadiya masalar farko malamai suka ce ai tun da har ahlul kitabi a cikin littafansu sun san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne to ko sun san cewa ba zai faɗi komai ba sai gaskiya kuma ba zai umarni da wani abu ba sai gaskiya to kenan lazumin yadda da kaza to duk abin da ya biyo bayan wannan abin dole ka yadda da shi wannan ita ce mas'alar da muka tattauna a jiya in dai har kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to dole ne abin da ya zo da shi kai da shi to tunda har ahlul kitabi sun karanta a littafin su cewa annabi Muhammad gaskiya ne to ashe sun san wannan mas'alar ma gaskiya ce to sai dai wanda zai jayayya da wannan amsar in ya so ya ja zai iya cewa to ai sun karanta kan cewa gaskiya ne amma sun yadda da shi ba su yadda da shi ba to rashin yadda da shi ita ta biyo bayan rashin yadda da duk abin da ya zo da shi kaga to ka rugurguza wannan amsar da aka bayar sai a tafi da amsa ta biyu amsa ta biyu kuma masana suka ce ai ahlul kitabi sun sani ko a cikin addinin su wata dokar takan zo wata ta shafe ta to ko in sun san haka addinin su wanda babu shakka a kai kuma babu tantama a kai idan haka ta faru a cikin Qur'ani menene za su yi musu don haka musu da za su dangane da cewa danne yana fuskantar baitul maqdis wata 16 zuwa 17 rana tsaka kafin ya juwa dawo yana fuskantar Ka'aba to aka ce musu ai an shafe waccan dokan ne anan ba su isa su yi kene cewa littafin Allah ne ya zo da wata doka ya shafa wata doka ba na ka gaskiya wannan amsar ta fi inganci daga cikin amsoshi guda biyu na ka daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ke cewa wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim su kiristoci da yahudawa sun san cewa juwa al-qibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba gaskiya ce daga ubangijinsu in suna shakka ne dangane da nask wata doka ta shafa wata sai a ce ai ba bakuwa ba ce akwai ta cikin dokokinsu akwai ta cikin annabawansu akwai ta a cikin littafansu wannan ita ce isharar da Allah madaukakin sarki yake Allah madaukakin sarki yake wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin Allah zai tabbatar mana da irin tsaurin kai da tsaurin ido da taurin kai da neman jawayya da rashin sallamawa gaskiya na ahlul kitabi. Allah yake kaga su ahlul kitabi din nan sune yahudi da nasara, da a ce zaka zo musu bi kulli ayatin da dukkan wata aya. Anan gaskiyar lamari aya ba aya ta Qur'ani ake nufi ba, wato duk wata alama da za ta tabbatar da gaskiyar maganar da ka faɗi cewa ba san zuciyarka ba ne. Doka ce ta Allah ta ce ka daina kallon Baitul Maqdis ka dawo kana fuskantar Ka'aba. Allah maɗaukakin sarki ce mata bi qiblataka, ba za su bi alƙiblarka ba. To me ma'anar bin alƙiblarka? Ba za su musulunta ba. Duk wata hujja da za ka zo musu da ita wadda za ta tabbatar da gaskiyarka a matsayinka na manzo ba za su yi ba. Duk wata hujja da za ka zo musu da ita wadda za ta tabbatar musu da cewa ba san zuciya ce ta sa rana tsaka, ba kiyayya ba ce, ba siyasa ba ce, ba nema kake ka ba su haushi ba, shi yasa ka juya ka daina fuskanta alƙiblarsu, wannan ba zai sa su yi laushi su dawo su bi alƙiblarka ba. Sai Allah maɗaukakin sarki cewa annabi to kuma anta bi tabi'in qiblatahu, kaina kuma ba za ka bi tasu alqiblar ba. Suma ba su bi alqiblar ka ba, kaina ba za ka bi tasu alqiblar ba. Wannan yake nuna jama'a idan ahlul kitabi daga cikin yahudi da nasara za su taurare a kan bin wata aqida tasu ko wani addini nasu wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa san zuciya ne, don menene musulmi zai dawo ya bar abin da yake tabbas ne wa binasu? Menene zai sa haka? Babu abin da zai sa haka sai jahilci da rashin sanin addini, kamar yadda da dama yau musulmi suka samu kansu a kai. A yau za a kawo al'amari wanda yake kiristoci ba su tashi su yi abin tawaye sai ba za su bi ba, kamar shari'a su yi tawaye su ce ba su yarda ba. A daidai lokacin da ku kuma musulmi sai ku dawo sai ku ce to shi kenan ku saboda masu son zaman lafiya ne wai ba za a buta su. Rana tsaka aka fara maganar shari'a a ƙasar nan, maganar shari'ar nan maganar shari'a ce ta siyasa ko ma ta mecece, shari'a dai aka ce shari'ar Allah ta Alƙur'ani. Amma sai da aka samu kafirin lawa daga cikin 'yan majalisun dokoki na jihar Akwa Ibom ya shigar da gwamnan da ya fara kafa wannan shari'ar ƙara a kotun jihar, ya ce saboda ya ɓata mai tarihi, wai a tarihin rayuwar shi a matsayin shi na ɗan Najeriya wani ya taɓa ƙaddamar da shari'a ya ɓata mai tarihi. Amma duk da haka aka dawo duk aka yi watsi da waɗannan ayyuka da shari'a ba don komi ba, saboda duk hujjar da za a kawo an kawo sun ce ba za su guda. To shi kenan sai aka wayar da riki aka ce to shi kenan kowa ma ya haƙura. Ina tabbatar muku da cewa yadda aka hura wutar bin shari'ar da kafa shari'o'in a wannan lokaci da an riƙe wutar a haka ko ba yanzu ƙasar ba a yadda take ba. Amma da musulmi suka lalace suka dawo suka bi alƙiblar yahudu da nasara akan cewa to shi kenan shari'a an daina magana ta kuma ba za a yi ba, to shi kenan shi yasa ka ji an dawo an zauna lib. Amma wannan zaman lib bai sa fa su rabu da ku a cikin addinin ba, har yau suka suke, har yau fada suke da addinin naku, har yau shegantaka suke wa addini. Don haka musulmi idan ka gaya wa kafiri dalili ya ƙi bi, ba za ka yi watsi da dalilin kuma kai ka dawo ka bi ba. Shi yasa Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa ma anta bi tabi'in qiblatahum, kai ma kuma ba za ka bi tasu alqiblar ba. Kowa ya tsaya akan tashi ainihin alqiblar, dan haka Allah ya fito kamar ya bayyana wa ma ba'dhum bi tabi'i qiblat ba'd, haka kuma sashin su ba za su bi alqiblar sashi ba. Junan su isu kirista ba zai bi alqiblar da yahudi ba, da yahudi ba zai bi alqiblar kirista ba, haka kuma har wa yau daɗin daɗawa a isu ɗin wani ba zai shiga cocin wani domin ya ji wa'azi ba, haka shi ma wancan ba zai sassauta ya shiga cocin wancan domin ya ji wa'azi ba. Me zai sa kai ka tafi cocin su domin ka ce ka je ka ainihin ƙaru, ka je ka ji ibada, ka je ka yi sabis? idan jama'a sun fahimci waɗannan surori waɗanda suka sauka a Madina sun zo ne domin dama mu'alajar contemporary rayuwa irin wannan da yau ɗan Najeriya suka samu kansu a ita shine Madina a wancan lokacin ta yi kama da Najeriya a irin wannan lokacin kaga dai Najeriya akwai Yahudawa akwai Kiristoci akwai Maguzawa akwai Musulmi akwai munafikai akwai zindikai haka dukkan waɗannan mutane sun tattaru a Madina ashe waɗannan irin ayoyi suna dacewa da irin yadda rayuwar mu take kasantuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a Madina tare da Kiristoci da Yahudawa bai sa ya karkata zuwa ga al'adunsu ba ko kaɗan bai bi irin addininsu ba ko miskalar zarrace haka kai ma ɗan Najeriya bai halatta maka saboda ka samu kanka a tsakiyar garin zangon kata ko a tsakiyar garin kwai ko kafancan kana tsakiyar baƙaƙen arna irin arnan jihar Kaduna wannan ya sa kai sassauci lokacin kirsimeti ka shiga cikin rugunin kirsimeti bai halatta ba da halatta don ka samu kanka a tsakiyar anguwar da take zallanta arna ne ka daina shiga-shiga irin ta musulmi ka rinka bi kana sassaba gemu domin ka saje da su ba bai halatta ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama zaman shi a Makka tsakiyar baƙaƙen arna mashawa giya da burkutu bai sa ya sassauta bi ra'ayinsu ba ko miskalar zarrace dawowar shi Madina bai ra'ayin Kiristoci da Yahudawa a wajen sutura ko kuma a wajen ɗabi'a ba hasali kyamatar da sahabbai ya rinka yi Imam Muslim ya rawaito hadisi Amr ibn al-As Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ganshi da kaya irin na kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mishi uwarka ta baka wannan sai ce tafi ka je ka kona su manzon Allah ya fito ga wasu dattawa sun bajjan mansu sun yi fari kar manzon Allah ya ce ku rinka ainihin lina jemanku ku rinka ainihin saba wa Yahudawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku rinka yin sallah da takalmanku ku rinka saba wa Yahudawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kar ku rinka barin shara tana kwana a gidanku domin Yahudawa suke tara shara ta kwana a gidansu Yahudawan suna nan a cikin garin Madina Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake faɗin haka jama'a idan kun fahimci wannan babu dalilin da zai sa ban ka miƙe ka ce a bi kaza an ki yadda a bi sai ka dawo sai ka ce to shikenan majority carry the vote sai kai ma ka koma ka bi ra'ayinsu dole ka kafe a kan ra'ayinka haka musulmi tun farko ake mishi fatan kafin ya ɗauki wani ra'ayi ya zama ya ɗauke shi ne ala basiratin min Allah ya zama yana da dalili da wannan za ku gane irin musibar da 'yan arewacin Najeriya suka samu kansu a ciki ta ɓangaren waɗannan sanatoci waɗanda suka tafi da 'yan majalisu suke wakiltar mutane musulmin arewacin ƙasar ba sa dawowa ana yin town hall meetings su dawo a zo a zauna a wani zaure a cikin gari ko a anguwa a tattauna mas'aloli da suke tasowa waɗanda ake kiransu national issues a gaya musu ina ne ra'ayin mutane ya kwana waɗannan gyare-gyare ne malaman su za su yi wa waɗannan ra'ayoyi wanda in ya tafi a matsayin shi na wakilin jama'a zai je ya wakilce su ya yi magana da rawunsu hasali matsala ce za ta taso ya miƙe zai yi magana sai ya yi magana da iyakacin tunanin shi saboda shi ɗan boko ne saboda ya zuba dukiyar shi an zaɓe shi ya tafi senate sai zama maganar da yake ba lallai ne ta dace da waɗannan mutane da yake wakilta a al'ada ko a addini ba don haka ɗan arewacin Najeriya akwai babban aiki a kan ku na turjiya da cewa ba ku yarda ba sai dai ku zaɓi wanda kuke so ya je ya wakilce ku amma ba dai a zaɓa muku ba in ba haka ba har abada za ku zama daga cikin tankaɗe da rairayar ra'ayoyi da ake yi ba ku da mutanen da za su je su tace ra'ayi su fitar da naku shi yasa ba ga duk matsalar da ta taso jama'a sai a yi ta walanke keluwa su za su koma su ce a tara fastoci a tara manyan masanansu a tara shugabannin al'umma a zauna a tattauna a fahimci juna ya ɗauki matsalolin da ake so ya je gabatar a matsayin shi na ɗan boko ɗin ya je gyara su ya rubuta sai ya miƙe ya kare su mutanen shi suna ji suna gani a cikin shirye-shirye da ake na tashoshin talabijin da sauransu na haka in ya dawo su rungume shi don ya je ya gabatar musu da ra'ayi a daidai lokacin da naku ya yi wata shida bai zo ya ganku ba raban da ku ga naku tun lokacin da ya zo neman zabe bayan kun zabe shi sai dai ku ji shi a BBC yana kara wani ra'ayi kuna tsine mishi albarka wannan yana daga cikin abubuwan da suka kai arewacin kasar ta samu kanta a halin da ta samu kanta suna ji suna gani alamansu na imminu kamar a cikin sanad ana kokarin passing bill akan wato azantar da doka dangane da terrorism me ake nufi da terrorism in the Nigerian dictionary ana nufin halin da ɗan arewacin Najeriya musulmi suka samu kansu wa ake nufi da ɗan ta'adda wane ne terrorist ana nufin musulmi ɗan arewacin Najeriya suna ji suna gani za a miƙe a yi maganar yana tsoron in ya tashi ya nuna rashin yardar shi kanshi za a ce he is one of them he is a sponsor shi kanshi yana ɗaukar nauyinsu don haka in ma ya tashi ya goyi baya yana dawa a garinsu a jajjetun shi in ma ka ga ya yi tagumi yana gingaɗi ko yana bacci su kuma suna ta maganar ƙarshe in an nemi goyon baya ya ɗaga hannu ko bai ɗaga hannu ba a buga guduma a ce an zartar da abin da ainihin aka zartar saboda ɗan arewa suna buƙatar su samu gogaggun mutane waɗanda suka ƙware suka cancanta kuma waɗanda za su rinƙa neman jin ta bakinsu kafin su je su wakilce su amma ku kiyaye jama'a ayan nan tana gargaɗi da annabi sallallahu alaihi wa sallam gargaɗin da Bahaushe yake kira a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro Allah madaukakin sarki ya tsarkake annabi daga biyayya ga duk wani kafiri ba yahudi ko nasara amma Allah yana cewa annabi wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai ma fa ba za ka bi ainihin alqiblatu ba ma'ana karkabi to amma wannan gargaɗin da mu ake Allah ba mu labari cewa wa ma ba'duhum bitabi'i qiblat ba'din haka su ma sashin su ba za su amintu su bi ainihin alqiblat juna ba Allah ya sauke cike wannan gargaɗi da jan kunne mai kaushi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wallahi Allah ya tsarkake annabi da bai saba ma Allah balle Allah ya kausasa harshe a kan shi da mu ake Allah ya ce wala in ittaba'ta ahwa'u wallahi in ka sake ka bi son zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-'ilm bayan ilimi da hujjoji da dalilai da yazo maka innaka idhan la min adh-dhalimin lallai ka wayi gari ka zama daga cikin azzalimai waɗanda suka yi asara da su da addininsu da su da iliminsu da su da wayewar kansu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tattarawa kira su a hawa don haka ba addini suke ba amma hawa son zuciya suke bi domin Allah ya ce inna ad-dina inda Allahil Islam addini kadai a wurin Allah shine Islam shine musulunci sallama wa Allah yadda da dokar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa gaba ɗaya duk wanda ba shi da irin wannan aƙidar a cikin addinin da yake to ba addini bane son zuciya ne da yahudi bai yadda da kowane annabi ba sai nashi shine Musa kuma Qur'ani ka jiya suka mu'amalanci Musa tsakanin duka da sharri da kazafi da kine masu cewa Allah ba za su bi ba wannan ma shine manzon nasu ya suka kwaranye tsakaninsu da annabin Allah Dawud cewa suka yi sarkin gargajiya ne tsohon soja ne mulki ya kare mishi ya zo murɗi sarauta da ƙarfi da suka ce wa Sulaiman cewa suka yi matsafi ne ɗan tsundumi annabi Isa ne suka ce mai ce mai suka yi ɗan zina ne suka ce wa shi cewa suka yi munafukar karuwa ce da ta fake da ibada tana lalata a cikin masallaci waɗannan irin mutane sune mutanen da za a kira ire-iren waɗannan maganganun nasu addini karanta alkur'ani ka ji me suke cewa Allah cewa Allah suke yadullahi maghlula hannun Allah a maƙale yake Allah yana bayyana Allah yace qullat aydihim wa lu'inu bima qalu an murda hannayensu kuma Allah ya tsine musu albarka saboda wannan magana da suka faɗi bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha hannayen Allah a buɗe suke Allah na bayar da alheri yadda ya so me suka sake cewa game da Allah maɗaukakin sarki cewa suka yi inna Allaha faqirun ونحن أغنياء. saboda Allah yace man zallazi yuqridullaha qardan hasana wa mini zai baiwa Allah rance kyakkyawan rance sai suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah yace laqad sami Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu Allahu akbar Allah yace mun ji wadannan da suke cewa Allah talaka ne su ne wadatattu Allah yake za mu rubuta duk abin da suka faɗi sannan sai Allah ya dauko wata danya wadda ta tafke musu a da ta suke an yafe musu sai Allah yake wa qatluhumul anbiya kashi annabawa ma da suka yi ai Allah ba yafe musu yi ba sai hada su ya kama su a barkashin wannan jama'a babu wani addini gaba daya a sama da ƙasa a Najeriya da ko ina a duniya sai musulunci dukkan abin da za a kiraye shi addini ka ji daga cikin sharuɗan shi sai ya tabbatar da imani da dukkanin wani wanda Allah ya aiko to a cikin yahudanci babu wannan a cikin addinin Christianity ma baka samu babu wannan amma hakikanin nasara maduwa annabi Isa na gaskiya sun yi imani da duk wani manzo ko annabi da Allah ya aiko kafin ko bayan annabi Isa Allah madaukakin sarki ya yi wasu wurare da dama a cikin Al-Qur'ani daga cikin su akwai sarki Najashi wanda lokacin da sakon manzon Allah ya isa har kuka yake fashewa da shi yana cewa lallai mun san wannan gaskiya waɗannan su ne nasara na gaskiya don haka ƙarshe ya ƙare a kan bin addinin musulunci daga cikinsu akwai Waraqatu bin Nawfal wanda lokacin da manzon Allah ya bayyana a ranar farko ya ce ina ma lokacin da baka bayyana ka fara wa'azi ina da rai in tsaya maka tsayuwa tsayin daka ina ma lokacin da za a kore ka a garin nan ina da rai in yi turjiya in ce ban yarda ba manzon Allah ya ce yanzu nan ma za a kore ni yanzu nan za a cutar da ni za a sai Waraqa ya ce ai ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai da aka cutar da shi sai da aka kore shi Waraqa bin daga wannan hadisa Allah maraukakin sarki ya ɗauki ranshi wasu matasa daga cikin sahabbai sai suka ɗauka to ai Waraqa bai yi imani ba domin bai bayyana a lokacin da ya bayyana imanin shi a cikin jama'a ba wannan sai suka zauna suna hira suna zagin Waraqa suna cewa kafirin banza kafirin hoti manzon Allah sai ji sai ce la tasubbu Waraqa fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna din zagin Waraqa na ga yana da gida aljanna wannan hadisi ne sahihi al-Imam al-Hakim ya rawaito shi a cikin al-Mustadrak jama'a idan kun fahimci wannan duk wani wanda yake kirista ne na gari to lallai zai dawo ya karbi addinin musulunci dan ba addinin larabawa bane amma addinin annabawa ne Isa kuma yana daga cikin annabawa na biyu duk abin da za a kira shi addini na daga cikin characteristics na daga cikin siffofi da ɗabi'u na addini to dole ne a samu yana da ibada dole ne a samu yana da kula da tattali yana da kacewa dangane da shugabanci da juriyar shugabanci dole ne ya zama yana da tsarin zamantakewa idan ba musulunci ba babu abin da ake kira addini a yau a doron duniya wanda littafin shi yake cike da bayanai dangane da ibada balla balla duk wata ibada da kaga musulmai suna yi tana nan a cikin alkur'ani babu wata ibada ko kwaya daya wanda ya bayyana a duniyar musulunci yau musulmi suna yin ta wanda qur'ani bai zo da ita ba a yau akwai ibadoji da dama da kiristoci suke yi da yahuda waɗanda babu su a cikin littattafansu misali kiristocin najeriya yau suna zuwa aikin hajji suna ainihin taruwa yin salloli na jam'i amma an ka tambaye su a ina ne aka samu a cikin littafinsu babu inda aka samu sai dan sun ga musulmi suna yi suma sai suka ce dole a kafa musu hukuma alhazai kuma dole ne suma lokacin karfe biyu tare musulmi sun fito suma dole za su fita in ka ce a ina ne littafin ku ya zo da bayani akan a cikin Jerusalem da nufin ziyara ta aikin hajji har in mutum ya zo a rinka ce mishi jeki babu a cikin littafinsu amma a ina ne a cikin littafin musulmi aka faɗa haka a wurare bujji wa atimul hajji wal umrata lillah walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila a ina ne aka ce muku ku rinka fitowa lokaci kaza domin taruwa kuna sallah babu musulmi suna yi su ma sai su ce tunda musulmi sun fito sallah azhar su ma dole ba su fito su taru a wani wuri suna yin ibada a ina aka faɗi a littafin su babu a ina aka faɗi wannan a cikin littafin musulmi gashi nan burjik a cikin littafin a cikin sunna gashi nan ko ina warka'u ma'ar raki'in idan za ku yi sallah to ku rinka yin sallah tare da jama'a waɗanda suke yin sallah kar ku yi ku kadai yanzu duk waɗannan abubuwan suna tabbatar maka cewa littafin cike yake da ibada to haka harkar tattali littafin alkur'ani yana cike da harkar tattali tun daga neman kuɗi tun daga bashi tun daga rubuta shi tun daga tsawatarwa game da riba Allah madaukakin sarki a Qur'ani yake cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah shi ya halatta ciniki kuma Allah shi ya haramta da riba haka in ka taho mas'ala aure wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum tuna nan birjik mu'amala ce tsakanin wani da wata tsakanin wasu da wasu haka mas'alolin jihadi wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din lillah kun ga waɗannan to ka ɗauki duk wata harka ta shugabanci da duk wata harka ta biyayyar shugabanci ita ake kira siyasa ko tana nan zankane a cikin alkur'ani ɗauko duk wata harka da ta shafi harkar zamantakewa tana nan zankane a cikin alkur'ani don haka wanda duk ya karanta wani darasi da suke a cikin philosophy da suka kira philosophy of religion zai ga cewa su kansu philosophers ɗin suna cewa ziyara so characteristics of any way of life to become a religion kafin wata hanyar rayuwa a ce ta zama addini to sai an samu waɗannan hanyar rayuwa tana da sifa ta worship ibada tana da ainihin economic aspects harkar tattali politics ita ce leadership and followership sannan kuma akwai harkoki na social yaya aka ce game da cin abinci yaya sanya tufafi yaya gaisuwa yaya kaza ba ka sauraron filin tambayoyin addinin kirista ne ka ji duk tambayar da aka yi mishi sai dai ya ce bulus ni ina ganin abin da ya dace ka je ka yi shine ka yi kaza sai dai ka ji ya ce a abin da nake gani kiristi ya kamata ki yi haƙuri wannan abin ki yi shi saboda ya dace da hankali da yasa ba zai jawo aya ya ɗaure wannan fatawar ba sannan ya fassara aya saboda addinin ko ba na gaskiyan shi na nasara addinin ko ba na gaskiyan shi na annabi Musa ba ya zo da shi ne don ya zama addini na dindindin har zuwa tashin duniya addini ne na a yi shi zuwa wani lokaci a dakatar da shi cikakken addini ya zo wanda zai taɓa komai na ɓangaren rayuwa da haka jama'a mu musulmi mu ne muke bin addini da haka mu ne muke bautar Allah kiristoci ba addini suke bi ba shi yasa ka ji sunan addinin Christianity wanda ya rutin daga masu bautar cross wanda suna ne da yahudawa suke biya musu a matsayin shigantaka suna ce musu Christians ma'ana masu bautar cross masu bautar gitiyayye wanda a lokacin da suke biya musu wannan sunan ba sa karɓe faɗa suke domin sun san zagi ne amma lokacin da zamani ya zamani jahilci ya mamaye su sai suka karɓa har suna ambatawa kansu cewa they are Christians by faith kaga suna sanya wa ƴaƴa suna Christiana ko Christi ko makamantan haka ma'ana bamagujiya ce mai bautar cross da tafiya ko tafiya har suna ɗaukar cross suna ratayawa a wuyarsu duk wannan saboda jahilci ne da kuma kasantuwar cewar wannan hanya son zuciya ce don haka kaji Allah yana cewa wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan ka suke ka bi son zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-'ilm bayan ilimin da yazo maka dan haka ku duba jama'a qur'ani abin da ke cikin shi ilimi ne abin da ke cikin hadisi ilimi ne amma abubuwan da suke tsarawa na dokoki abubuwa ne na son zuciya don haka kaga suna karewa da gurgurdan karewar mulkin mai mulki suna sauwawa da gurgurdan sauwawar wasu al'umma amma alqur'anin da iyawan mu suka musulunci da shi shine muke musulunci da shi wannan alqur'ani shine ƴaƴan mu da tabakunan mu za su musulunci da shi wannan alqur'ani shine alqur'anin da annabi da sahabbai suka musulunci da shi me yasa duk da juyawar zamani duk da sauyawar al'umma ya bace da su saboda ba komai bane ilimi ne duk inda ka je a duniya 1 plus 1 amsar ta ita ce 2 wannan arithmetic din da turanci ne ko da chinese ne da kowane yare amma 5 minus 2 ita ce 3 idan ka sake ka ce 3 ka yi daidai idan ka ce 2 fa ba daidai ba ne to duk inda kuma ka je a kowane arithmetic na kowane yare 5 minus 2 in ka ce 2 is wrong babu wani yare da a cikin arithmetic ɗinsu za su ce daidai ne ya nuna kenan son zuciya ne jahilci ne to don haka alqur'ani ya bace da kowace al'umma ya bace da kowane zamani ya bace da kowaɗanne mutane a ƙarƙashin wannan jama'a wallahi dole ne mu turje a kan bin shari'ar alqur'ani domin ita ce ilimi ilimi shi ne tabbas waɗannan abubuwan da suke bi suke aikata mana su da waɗannan abubuwan da suke ƙaraba mana wallahi al'azim son zuciya ce wannan son zuciya ta bayyana a cikin littattafansu da suke karanta waɗanda suke kira littafin Allah domin ba ka samu waɗannan littafai kamar yadda Qur'ani ya shaida mana da yadda duniyar tarihi ta shaida mana a yau daga 1956 zuwa yau 2013 an canza Bible ninkin da ninkin ya fi so 60 me yasa littafin Allah ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا yace qur'ani ma da ba daga Allah yake ba an samu tufka da warwara amma da yake daga Allah yake fa babu tufka da warwara a cikin alqur'ani a ƙarƙashin wannan jama'a doka ita ce ta Allah duk wata doka ba daga Allah take ba to ba doka bace duk wani addini da ba sunan shi islam ba to ba addini bane dan haka Allah madaukakin sarki da mas'alar alqibla da mas'alar da ba alqibla ba ya tattara yake cewa wala in tabata ahwa'ahum ba'da min ba'd ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan lamina adh-dhalimin idan ka suke kasace ainihin ilimi da ya zo maka daga Allah ka bi son zuciyarsu to ka rayu gari ka zama daga cikin ainihin azzalumai su wane ne waɗannan azzalumai sai Allah da kanshi ya fassara su da cewa allazina atainahumul kitaba
allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
الله يقول الذين آتيناهم الكتاب الظالمين سنة وأن دمك باس للتاف نن الله واتو أترى بإنجيلا أنا النوع للتاف يجني في بينا عين للتاف لأبن ينا نفي للتاف الله ده يهودا التوراة ده كريستو تي إنجيلا سنة وأن دمك باس للتاف الله يعرفونه ده سنكر أنت للتاف الله سيسك سرمنا النبي جزاء أيكو أكرشان دنيا كما يعرفون أبناءهم كما يبثك سرعاء أنسو وإن فريقا منهم أما ضد هكا في أكسا مرس أنجري بغتين يهودا ونصارى ما يكتمون الحق سنة قوة ومن جسكي بسك فانتا وهم يعلمون أهالي سرسان شوى قوة جسكي أبابو دولة جدوة لمسان وضن نسولة أزالي لي ما بغتين سبتين سسولي cin amana ta farko ita ce cin amana Allah shine duk malamin da ya san gaskiya ya koyi gaskiya to shine azzalumin farko saboda ya fara cin amanar Allah cikin amana da Allah madaukakin sarki ya amince ba shi don ya bayyana bayin Allah. Waɗannan mutane Yahudu da Nasara hadisai sun zo ingantattu waɗanda suka ba da labarin shaida akan cewa sun shaida karara sun san annabi ba sa shakka bangare da wannan. Na daga ciki akwai shahararren hadisin Maisara wanda mun karanta shi a nan a lokacin da muke karatun fiqh sira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi jari a hannun Sayyida Khadija sun tafi ainihin ƙasar Sham domin su ainihin yi kasuwanci. Kafin wannan lokaci kawun shi ya taɓa ɗaukan shi sun tafi ziyarar buɗe ido da sabar da zumunci zuwa ƙasar Sham. An sauke Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani masauki wanda yake a bayan gari ne ya zama kusa da ainihin masaukin Annabi. Akwai malaman Yahudawa suna cikin ɗakunan ibadarsu suna ibada. Ɗaya daga cikinsu ya fito zai kama ruwa sai ya ga yanayin ciyawun wurin gaba ɗaya sun kwanta, sai ya ga yanayin ainihin wato jimami na wurin wato sanyin wurin ya sauya. Sai tabbatar da cewa akwai wani bawan Allah da Allah madaukakin sauki ya kawo shi wurin. Haka sai ya rinka bi tsibi tsibin jama'a yana bincike yana duba su. Duba wannan da zai sai ga wannan matashi kusa da dattijo Abu Talib yana duba shi ya bankaɗa ya duba sai kira wannan dattijo Abu Talib ya ce daga ina kuke? Ce daga ƙasar Larabawa. Sai ya ce kai mai maza ka ɗauki yaron nan ka bar garin nan da shi. Domin wannan yaron yana da siffofin annabin da zai bayyana a ƙarshen duniya kamar yadda muka karanta. Idan suka gane zai bayyana ba cikin su ba za su kashe shi. Sai Abu Talib ya ɗauki annabi ya sheƙa a guje suka bar yankin ƙasar Sha. Lokacin da suka tafi kasuwanci da Maisara irin wannan ce ta sake faruwa a ƙasar Sham. A ƙarƙashin wannan mutanen nan sun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴansu. Sai malamai suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya yi kwatance da ƴaƴansu bai ce sun san annabi kamar yadda suka san kansu ba. Masana suka ce ai kai kanka baka sanin kanka sai lokacin da girma ya kama ka. Don haka bai dace ai maka kwatance da sanin kanka ba saboda an samu wani lokaci wanda kai ma baka san kanka ba. Amma ɗanka da aka haifar maka shi akan idan ka fa ya girma akan idan ka mai baka sani da wani lokaci. Don haka Allah madaukakin sarki sai ya kwatance mafi hikima da cewa sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu. Shi ne ba abin da basu sani na annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Tun kafin zuwan shi duniya sun karanta halittar yadda take, sun karanta ɗabi'un shi, sun karanta halayen shi, sun karanta inda zai zauna, sun karanta baramin da zai zo da su, da irin ɗabi'un wa'azin shi, da irin yankin anguwa ko ƙasar da zai zauna, yaya nau'in bishiyoyin suke, wata ƙasa wa baro, daga ina suwa ne ne, ba abin da ya rage game da annabi wanda ba su sani ba. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Yace to kaga mutanen da suka yi wa annabin nan sani irin wannan amma da yazo suka ce ƙarya ne. Yanzu za ka yi mamaki don wannan annabin ya zo yana fuskanta alƙibla kaza ya ce a juya a koma kaza don sun ce ƙarya ne za ka yi mamaki? Za ka yi mamaki ba. To waɗanda su ne azzalumai sai Allah yake kanka sake ka zama irin su. Don haka malaman musulunci kar ku rinƙa koyar ƙarya, kar ku rinƙa koyar gaskiya kuna bayyana ƙarya. Kar ku zama kuna da son zuciya saboda ƙabilanci ko ƙungiyanci ko goyon bayan wani. Ya zama kun tsaya wa gaskiya don waɗannan Yahuda mun ji ayoyi a baya mun kai su ga wannan kafircin. Allah ya ce hasadan min indi anfusihim ay nazzala Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Wai hasada ce ta kama su. Wai danne ne ne Allah zai saukar da salamar shi ga wanda ya so daga cikin bayin shi. Sai suka ce Allah ya yi magana ya saba don haka su ma ba su saba. Aka ce kamar yaya? Suka ce ya ce zai turo annabin ƙarshen zamani. Don ne da ya tashi turowa bai turo cikin su ba. Sai Allah ya ce musu ya ce zai turo a cikin ku. Sai suka ce ai a ɗabi'ar ya saba turowa cikin mu. To don ne yanzu zai turo cikin wata al'umma? Ya saba alƙawari. Sai aka ce ai bai muku alƙawari ba. Alƙawarin da ya zai turo annabin ƙarshen zamani a gari mai yawan dalilai, kuma ya turo annabin ƙarshen zamani ya bayyana a gari mai yawan dalilai kuma yayi hijira gari ne yawan da dinai ita ce daga Makka zuwa Madina. Allah bai saba alƙawari ba, domin bai muku alƙawari cewa zai ci gaba da aiko wannan manzanci lallai a cikin ku ba. Sannan littafan ku sun bayyana cewa annabta za ta tike daga kan gidan Dawud, daga nan shikenan ta tsaya. Annabta kuma ta tike daga gidan Dawud. Gidan Dawud yana tikewa a tarihin Banu Isra'ila akan Annabi Isa. Sannan sai kuma aka ce annabta za ta koma gidan Isma'ila. Komawar annabta gidan Isma'ila shine bayyanarta a ƙasar Larabawa, a garin da Isma'ila ya gina masallaci shi da mahaifinshi. Don haka zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar da gaskiyar abin da suka karanta a cikin littafinsu. Amma Allah madaukakin sarki ke bayyana maka cewa waɗannan mutane alsabai ne, wanda zalunci ya wuce abin da kake wa wani wa'azi da shi ya bayyana, kuma sai ka ce ƙarya ne. Shi yasa Jabir ɗan Abdullahi a ƙarƙashin ayoyin da muka karanto a can baya, idan ba ku manta ba, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أقرأشي من آية جابر يتي لوكتن دا الدين المسلم يزو فسكتن وأزيد ما لمن يهودا واسكي سنة سوى أي النبي الكريشان ومن يأخص الزوء ظاني إيماني دشي ku kafirai masu bautar gumaka mu duba kashe ku kisan Adawa da Samudawa. Jabir ya ce ko Adawa da Samudawa ba mu sani ba, tunda ba mu karanta littafin Adawa a bakinsu muka ji. Ya ce sai muka bi su muna ce musu ku ji tsoron Allah Yahudawa, a bakinku muka fara jin labarin wannan annabin yanzu me zai sa ya bayyana kuma sai su kafirce. Allah madaukakin sarki ce wannan ma ja'ahum rasulun min indillah, lokacin da wani kasaitaccen manzo ya zo musu daga wurin Allah. Wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, kafin zuwan manzon har daga hannu suke suna cewa ya Allah ka gaggauta annabin karshen zamani ya zo domin mu mara mishi baya min jihadi. Wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, har bugun kirji suke wa kafirai. Sai Allah ya ce walamma ja'ahum ma arafu, falamma ja'ahum ma arafu, abinda suka sani din ne ya zo musu ba wani ba, sai suka ainihin kafirce mishi kafaru. Sai Allah ya ce la'anatullahi 'ala al-kafirin, Allah ya tsine wa kafirai albarka. Dan haka jama'ar musulmi kun ji wannan ainihin wato aya wanda Allah madaukakin sarki ke fassara mana su wane ne az-zalimai, waɗanda bai dace ka bi su ba, bai dace in sun turje ba za su bi gaskiya ba kai ka rabu da gaskiya ka bi su. Allah yake cewa annabina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, su ne waɗanda muka ba su littafi, littafin Allah suna karanta shi suna sanar da sifofin annabi kamar da suka san ƴaƴansu. Fa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamuna, Allah yake kai ce an samu wasu daga cikinsu suna sanar da gaskiya amma kuma sai suna ɓoye wannan gaskiya a halin sun san cewa ɓoye gaskiya ba daidai ba ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Waɗannan ayoyi jama'a na daga cikin ayoyin da suka dace a rinƙa karanta mutanen ƙasa irin wannan tamu, domin ainihin su rinƙa jajircewa suna tsayawa akan abin da addinin musulunci ya zo da shi, cewa babu duk ba ja da baya. In dai har ba za su bi naku ba, to kuma ba za ku bi nasu ba, sai dai kowa ya tsaya ya bi nashi. Dan haka sai Allah ya ce walikullin wijhatun huwa muwalliha. Na'am,
al-haqqu min rabbik,
na'am,
fala takunanna minal mumtarin.
Allah madaukakin sarki ya ce manzon shi al-haqqu min rabbika, gaskiya dai tabbatacciya gata nan ta zo daga wurin ubangijinka. Fala takunanna minal mumtarin, dan haka a hin karka sake ka zama daga cikin masu shakka. Har abada manzon Allah bai taɓa kasancewa ba, kuma ba zai taɓa kasancewa daga cikin masu shakka ba. amma duk wannan ana jan hankalin mu ne mu musulmi in ya zama manzon Allah da Allah yake da yaqinin gaskiyar shi yana gargadin shi cewa ya tsaya akan gaskiya kai ya zama cikin masu shakka sanin babu aula mu musulmi mu tsaya mu jajirce akan gaskiya kar mu sake mu kadu kar mu sake mu raurara duk da juyin juya hali da za a samu sannan kar ka samu kanka a wani hali wanda tsoron mutuwa ko ɗauri ko talauci ko yunwa tsoron ba a yi da ku ya sa ainihin ku ki tsayawa ku bayyana menene addinin musulunci ya ce domin a irin wannan halin yakan zama hali na jarabawa haka Allah maɗaukakin sarki ya jarabci musulmi da zama da waɗannan yahudawa a madina don ya jarabci imaninsu shi yasa kullum sai Allah yake gargaɗinsu to haka noma Allah ya jarabce mu da irin zama a wannan irin hali kuma Allah ya ɗauki wasu muƙamai a wancan lokaci ya danƙawa manya-manyan kafirai tattalin arziki da harkar noma ka a madina ta zama tana hannun yahudawa har ya zama annabin namu da Allah ya aiko da gaskiya ya zauna cikin bukata bukatar da sai da ta kai shi ya tafi wurin da yahudi ya ci bashin abin da zai wa iyalin shi cefa ne wanda wannan ya kai shi zuwa ga jinginar da kawon yakin shi na jihadi sulke da makarantansu a wurin da yahudi har annabi ya rasu bai samu hali ya ji ya karɓi waɗannan kaya ba sai da abubakar ya hau khalifanci aka zo a karɓo su amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ki karanta musu wata aya da Allah ya saukar mishi ba manzon Allah bai yi sassauci akan wata gaskiya wadda Allah ya dora shi a kai saboda ya samu muƙami ba ni yasa a yau ake samu wasu lalatattu daga cikin wadanda suke cewa kansu musulmi suke komawa su ainihin mara kafirai baya saboda suna sa rai su samu ainihin muƙami me yasa daga cikin malamai ake samun waɗanda salon wa'azi suke canzawa saboda mulki ya koma hannun kafirai domin su kiyaye mishi kujerar shi ta umara da ta hajji me yasa daga cikin masana ake samun wanda yake zai tsaye da wani nau'i na wa'azi nashi saboda ya tabbatar da in ya ci gaba da wannan wa'azin to abubuwan da suka saba shigo mishi za su saurara malamai ku ji tsoron Allah alhaqqu min rabbika gaskiya daga wurin ubangijinka ta zo maka wannan karama ce a ce Allah ya saukar da gaskiya kai kuma ka bita salata kunanna min almuntarin ahir kar ka sake ka zama daga cikin wadanda suke shakka na'am Allah ya ce wa likullin wijhatin huwa muwalliha
فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
فاستبقوا الخيرات كذا الله أرجع فاتبه كنت سورة وَلَئِنْ أَطَعْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ دُو آيَةٌ بَذَاكَ زَوْمُ سُدَئِتَا دُو هُجَّةٌ دُو دَلِيلٌ بَذَاكَ سُدُوا الْكِبْلَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُ كَيْنَا بَذَاكَ بِتَاسُبَا وَمَا بَعْدَدٍ بِتَابِعِ الْكِبْلَةَ بَعْدِ سُمَا بَذَاكَ الْكِبْلَةَ جُنَاسُ Roman Catholic ba zai da yi protest ba don yana ganin shi tsimanne ne khawariji ne dan tawaye ne Protestant ba zai da yi Roman Catholic ba don yana ganin shi ba ma guje ne dan gargajiya ne da sunan addinin Christianity dan Jehovah Witness ba zai da yi Papa Roma ba don yana ganin Papa Roma zindiki ne miki da sunan addinin Almasihu ba za su fi junansu ba kai kana musulunci ba ka bar musuluncin ka kabe su ka lalace su kansu suna kallon junansu fatattu ne me kake tunani kai sai ka dawo sai ka bi su ka bar gaskiya kabi son zuciya yanzu dinnan ba da jinawa ba jama'a je kaka samu garin Kano yana cikin irin wannan rubin sunan tsakanin Mubiya dariƙar Tijjaniya da Mubiya dariƙar Kaduna Abdul Jabbar ya fito kacce-kacce da su watsi ne musu albarka kuma waɗancan sun fito sun yi kacce-kacce da shi sun tsine musu sun tsine musu albarka kuma sun ce sun buɗa wa juna yanzu ba ragayya wannan ya shigantar da wannan wannan ya shigantar da wannan yau din nan nazo da jeren je kasusuwan nasu na sanya wa mutane a nan inda muke karatun Hamawiya ya shiga cikin kasuwar din Hamawiya gaba daya sannan na ɗauko waken da wani ɗan uwansu bazazzage ɗan Tijjaniya a nan a hutu mai suna Sama'ila shi ma ya wake Shehu Barhama yana cewa la ilaha illa huwa Shehu Barhama lam yalid wa lam yulad ba a haife ka ba haihuwarka kuma ƙarya ce duk wata haihuwa da aka ce kai ƙarya ne kuma ba shegen da ya haife ka kai ma yau din nan duk wanda yake so yanzu din nan an tashi ya tsaya sai a jefa mishi a bluetooth din shi waɗannan su ne mabiya son zuciya zagi ne tsakanin juna su isu isu su ne wa kansu shaida suna shirka kai ne da kake bin abin da ya zo daga Allah ko daga annabi zaka sassauta ka bi su so da haka malaman ahlus sunna malaman izala wallahi tallahi hawayyanku ta kiyaye ramar bin bid'a wallahi ku daina sassauci game da duk wata bid'a wallahi munafinci ne gare ku a ce wai don jama'atu nasrul islam ta kira taro za a yi taron tafsir sai ka ga malamin izala wani ya riko carbi mai tuta kanki ya san ƙarya ne amma wai saboda ya san shugaban kwamitin yana riƙe da nashi targin don a matso da shi kusa tun ka lalace ka yi asara ka bi son zuciya kana da ƙur'anin kana da hadisi kake neman mutane a wurin wani wanda ba Allah ba kana da ƙur'anin kana da hadisi kana da'awar sunna Allah ya ɗaukake ka amma kana ganin cewa ba za ka kai ga ajimuriyarka a tashar wani rediyo ba sai ka bi wasu 'yan bid'a kuje kuje abin da Kano take cikin ruɗani kenan yanzu to haka waɗannan kristoci haka waɗannan yahudawa duk yadda za ka ga tangal-tangal ɗin zamani ya juya wallahi kar ka taɓa shiga cikin wata barazana cewa mutanen nan sun yi ƙarfi mutanen nan kaza suke da shi mutanen nan sun ce kaza mutanen nan sun faɗi kaza mutanen nan ba su kaza wallahi tallahi kar ka firgita ko da su kala zarrace amma ba abokan bai tsaya da ya yi kiblata ba abu sashen su ba za su bi sashi ba wama an tabi tsaya da ya yi kiblata ko kai ma kuma ba za ka bi ba to tun da haka ne yanzu an raba gari ko sai Allah ya ce wani kullum wujhatun huwa walliha kowa yana da tashi alƙiblar kuma shi yake jibintar al'amarin alƙiblar shi mana alƙibla ta tawa ce ba ruwana da tawani shi ma wancan tashi ce ba ruwan shi da tawa shi ma wancan tashi ce ba ruwan shi da tamu to a zauna haka in ne ba za a bi gaskiya ba abin da Allah yake nufi a wannan to kai ma kun ga baka bi kariya ba kai kadai ka tsaya akan gaskiya mana tarwatsewa a bayanka kar ya sake ya sa kun tsala zarratin kawai ba ka ga cewa to tun da haka ne bari ka shiga cikin lugagar dangi annabi ya bada labarin wani annabi ya zo ya yi wa'azi mutum goma ne a bayan shi wani ya zo bakwai ne wani takwas ne wani uku ne wani biyu ne wani ya zo da mutum ɗaya ya koma wani ya zo yadda ya zo haka ya koma kenan koma ta shi ko ɗan shi ba wanda ya bi shi amma waye tsayawaye alhaqqu min rabbika falatakunanna min almumtari haka wa likullin wujhatun huwa muwalliha kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutane musulmi da kirista ba yahudu kowa yana da alƙibla wadda ita ta sa a gaba Allah ya rubuta kin sarki ce ga musulmi da duk wanda ke fatan alheri fastabiqul khairat dan haka sai ku lije wajen ainihin neman alheri shine ne ku tsaya akan alqiblar da annabi Allah ya aiko shi ku lije wajen tsawar da sallah akan lokacinta ku gaggawa wajen fara isar da sallah akan lokacinta aina ma ta kunu duk inda kuke a duniya ya'ti bikum Allah Allah zai tara ku a wuri daya zai muku hisabi a ranar alkiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai saboda duk wata barazana kar ta sake ta girgiza ka duk wani lungu da kake kar ka dauka kanka kai na rawa ne kar ka dauka ba ka da dangi aina ma ta kunu ya'ti bikum Allah jami'an Allah zai tattaro ku gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko komai ne in ya zama a wurin aikin hajji wannan aya tana gaskatuwa wanda kudi mutane suke diba daga aljihunsu da gunin goshinsu da wahalhalu da kyar amma kaga Allah ya tara su a filin Arafa ga su nan tulu ba wanda aka rike bindiga a jidda aka ce mishi suwa su farin igrami duk wanda ya zo suwan farin aka dauki shudi aka bashi ba zai karba ba da kudin kowa yake sa su ya sai kaga wasu sun yi nau'i daya wannan sun sa kai kansu kenan da izinin Allah balle lokacin da za su waye gari gaba daya suna karkashin kasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza nusikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idzin fala tasalu ana musa ta hoshi ke duk wata dangantaka ta kare binciken gina wani da wani ta kare gaba daya Allah zai tattara mutane dan haka aina ma ta kunu ya'ti bikum Allah jami'an duk inda kuke Allah zai tattaro ku gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai insha Allah ta'ala nan ne inda za mu jawabi ki mu tsaya ba don tattaunawa dangane da wannan aya ta kare ba hasali ma ban fara tattauna komai akan ta ba amma an mana isharar kurewar lokaci sai mu karatu na gaba insha Allah karatu na tafsiri din shi ne a yau Lahadi da jiya Asabar saboda ainihin yanayin da ba samu damar yin shi a cikin mako ba insha Allah karatun tafsiri daga yau ya koma ranakun da aka tsara shi a cikin jadawalin wannan makaranta duk ranar Alhamis da Juma'a tsakanin magriba da isha karatun sahihu Muslim kuma irin wannan lokacin insha Allah sai dai gaskiya lamarin akwai dan gyara dangane da abin da ya shafi jadawali na karatun littafin fiqh sirah wanda shi yasa gaskiya mun sanar din amma yau kuma sai mun samu damar yin wannan ainihin wato karatu ba daga ranar Asabar mai zuwa har zuwa nan da kamar wata ɗaya ko wata biyu insha Allah karatun fiqh sirah ya ƙara gusawa ya zama karfe 7 na safe madadin karfe 6 da rabi sai karfe 7 na safe daidai za a fara wannan ita ce ainihin sanarwa wanda insha Allah ta'ala za mu ainihin fara aiki da ita a karatu din mai zuwa insha Allah wani yana tambaya bangare da maganar gyara ne na tsarin mulkin ƙasa wanda ake shirin yi cewa wanda yake kaza ya yi tax zuwa kaza da sauran abubuwa waɗanda ake yi yana da kyau ku yi tax din amma dai inda aka kai ku aka bar muku ko ƴan arewacin Najeriya shi ne magana ta da nake magana da ita ce su wani ne wakilan ku su wani ne sanatocin ku a nan ne dai sanata mu shi ne ainihin sanata Ahmad Muhammad Bakarfi ba mu taɓa ganin shi ya zo wurin da su lokacin zaɓe sai ga shi har ƙofar gidana ne dai ya zo ya shigo kuma muka marhabance shi muka saurare shi ya ce tsawon lokaci ya fahimci cewa yaran shi da yakan tura domin ainihin wato da wakilce shi a wurin mutane da yawanci sun ci amana shi kuma bai gane haka ba sai wannan lokacin da aka zo za a yi siyasar jure ban ƙarya ta su lokacin da aka zo za a yi karfa sankar a wannan lokaci ya samu kanshi a cikin tashin hankali na farko dai tsohon yaron shi wanda ya feda ta fasa kwado ya wuce shi ya dawo yana ainihin taba da shi na biyu jama'ar gari ba su ma san da shi ba ba don kai gadon ya daɗe yana aiki amma kuma a yau ya nemi inda yake aiken ne na ji da a san shi ba ya taɓa zuwa gidana ina muciya a lokacin zaben 2003 lokacin da ya fito tafarki har ƙofar gidana ya zo a wannan lokaci ya turo wani ɗan anguwan da sai dai na ce ban yi mashi izinin da shigo gidana ba aka yi duniya na ce a ya tafi to wannan karan da April 2011 ta yi sai ya ji tsoron kada haka ta faru don haka da ya tashi zuwa gidana sai ya ɗan duk wuro idan kai ka san tashin hausawa to ɗan duk wuro shi ne shigo ko wallahi sai an bashi da ya tashi sai ya aje mota shi daidai gaɓin gidana yadda ba a fita ma daga gidan sai dai in ya janye motar shi yadda dole dai in an buɗe to zai saiti da kofar motar shi sai ya shigo to don haka ni ma kuma sai na siyasance shi yana tunanin shigo za ta yi ni ma sai na a ba ta yi ba ya shigo sai shigo ya yi kuka a kan wannan ni kuma mun fara mishi ba ni da matsala mu a kan goyi bayan shi amma a lokacin talakawa sun sha giyar wake su kuma sun ce ba za su zaɓi PDP ba don ta ɓata musu a baya kuma yanzu ta nuna na musu ta kawo sarkin arna to don haka muka ce matakin farko za mu taya shi da addu'a mataki na biyu kuma za mu ga ko zai yiwu a cikin ido a yi tsawuriya shi ne Bature yake kira double standard to talakawa ba sa double standard ba nan ku sakawa na ƙuri'a a jam'iyya kaza can kuma ku sakawa na ƙuri'a a jam'iyya kaza talakawan Najeriya ba san wannan ba ba su sani ba san bankawa in dai suka dangwala nan shi kenan wata tsohuwa ba ta gani a cikin zaruwa aka kamo hannunta ba ta dangwala ce take jam'iyyar Bahari idan kuka sa ni dangwala wani wuri Allah ya isa to kaga ba double standard jam'iyyar Bahari Allah ya isa take in aka bari ta dangwala wani wuri ba ta yashe ba to kaga ba shakka sanata mai ƙarfi ya yi bayanai a lokacin ne waɗanda muka ba shi uzuri to amma abin da muka so shi ne duk lokacin da wata matsala ta taso ba sai sake shekowa a guje sai yake kuma zo ne akalla a tattauna menene nake ganin ra'ayin jama'a shi yasa tun farkon wannan makarantar ni da na kafa ta ban ce makaranta ce irin sauran makarantu waɗanda ba ruwansu da harkar siyasa ba nan akwai harkar siyasa akwai harkar tattali kaji mutum nan da ke birane a gidan rediyon nagarta naira da kwabo wata ran nan za mu gayyato shi ya zo muku naira da kwabo a nan ku yi mishi tambayoyi ka gama can nan da kaji tana filin lafiya rediyo najeriya kaduna likita nan da ta wance nan za ka je wata ran ta zo tana lacca kenan insha Allah wannan wurin babu wani wanda zai ce yana da magana ya ji tsoro ke sa bayan mun taro nan mutanen CPC sun zo sun tafi mutanen PDP muka haɗu da su suka ce an ce a yi maka ba mu ce ba ku zo ba kun ji tsoro suka ce abin da ruwa na ce ai da ba na sha faɗa muku duk cikin mu mutanen PDP ke nan ba wanda yake iya tsaya cikin talaka ya ce shi dan PDP ne sai ni in ba mu ya kamata ku zama jarumai duk sanda aka ce a zo mu dawo kan maganar da muke yi yanzu a kan wannan constitutional amendment in ba su samu ne su sanata na ƙarfi sun yasu sai a zauna ba zai zo ya kawo mana ko naira ɗaya ba in ya zo ba za mu gaya mishi komai na buƙatunmu ba domin za a yi ta ne dukan daka shi karbaka tankadan bakin gado za a kuma nasu fika kowa yaji za a sa camera kowa ta dauka za a sa recorder ta dauki miliyo kowa dan haka babu wata bukata da za a kawo mishi a dibo lauyoyi duk Najeriya ta arewa babu inda ake da makarantar da ke kyankyashe kurawan lauyoyi irin Zaria ita ce ba ta nan Kwango duk wani lauya da ya kai ya komo to za ka ga kai tsaye ko a fakaice yana da alaka da nan Zaria sai a zo a gayyato lauyoyi a gayyato iyayen lauyoyin ma su ne ga su nan farko sai shi ne a cikin harkar lauya su zo su fassara mana me ake nufi ne ma da constitution su zo su fassara mana me ake nufi da gyaran fuska da constitution mu aje cewa wannan taron za a yi shi a nan makarantar na kwana biyu ko kwana uku a buɗe makarantar nan kowa ya zo namiji ya zo mace ta zo musulmi ya zo kirista ya zo domin sanata makarfi yana wakiltar duk waɗannan mutanen ne su zo a yi maganganu mutane su ba da shawarwari masu ilimi su zo ɗan kasuwa su zo matan aure ɗalibai kowa ya zo ya sa takarda ƙwararren akanta ne shi yana ɗaukar jawaban mutane yana rubuta yana ƙididdigewa ƙarshe ya tashi ya gabatar da jawabi bayan duk an gama tattaunawa cewa ya fahimci ga irin yadda ra'ayoyin jama'a suke ga irin yadda kaza suke amma kaza ba zai iya samuwar shiga ba saboda a doka kaza ta kasar an ce kaza don haka kaza in naje ba zan yi magana a kan shi ba a tsaya a tashi a rayuwa a yi addu'a a tashi kullum muna kallon NPA na Abuja muna kallon from the Senate inside the Senate tarin dukkan duk da sanatoci suke live tashar NPA tana nuna mana sai mu zauna sai mu gan shi miƙe yana jin turanci kamar gwamna gwalangwal ya tashi ya yi jawabi tas gobe idan ya zo ta farce jama'a yana buƙatar ya taho a tsorace shi ne abin da sai ta sa ganewa shi ne abin da sai ta sa ganewa amma ni kuma wannan maganar ta yi yunƙuri da ni a kai in Allah ya so zan buga mishi waya zan nemo shi da goron gayyata na wannan makarantar a madadin kuma mutanen wannan yankin ya zo kuma in ba shi labarin duk abin da muka faɗi in har ya amsa zai zo kuma za ku gan shi in bai amsa ba kuma zan baya zan yi bayani duk ranar da ya ba da jawabi mu gaya mishi ga tattaunawar da aka yi don haka muna fatan ya zo a zo a zauna a tantance waɗannan abubuwa domin babu shakka abin yana bani mamaki jama'a in aka ce lokacin zaɓe ya zo duk wani ɗan takara na shugaban ƙasa da duk wani ɗan takara na gwamnan jihar Kaduna da sanatoci da 'yan majalisu kowa sai ce yana son zuwa wurin Albani amma yana jin tsoro sarki ya tabbata da Allah wane ne Albani ba sarki bane ba ɗan sarki bane ɗalibi ne na ilimi ba wanda zai hana ka ganin shi in ka zo gidan shi babu mai babu ba getman menene yasa kake jin tsoro abin yana ɗaure mini kai wallahi wallahi azimi jama'a har wannan kafirin ashabul jahimi naku wallahi har shi sai da yin ulzuzu su uku yana cewa wai yana jin tsoro ya aiko da kwamishinonin shi ya aiko da masu bai shawara cewa yana zuwa ya ce ai zo kina cewa to wai ba komai ne ce ba komai what is you said kamar Musa wannan zuwan da shi makarfe fa yayi breaking record ne don bayan da ya tafi sai da yaran shi suke cewa wallahi a fargaba ya iso da shi da su suna ganin kamar da sun zo za a fito a yi musu atira ne muka ce don me gidan Albani ko na gajiyar karuwa yake ta zo wallahi za a buɗe mata shigo da ya zo da ita ya ga tun take nan duk abin da ka zo zo abin da za a iya maka ne a maka abin da za a iya ba za a iya maka ba a faɗa maka gaskiya abin da ya tsaye da mu kenan a ƙarƙashin wannan ina ganin yana daga cikin nauyi a kaina insha Allah ta'ala zan buga mishi waya domin bara kamar watanni kaskotar da suka wuce wani ma'aikacin nefa ya zo ya same ni ya ce akwai manya-manyan transformomi na raba wuta waɗanda aka aje cewa za a kawo su Zaria ko daga Kafancan ko daga Lagos amma an rasa wanda zai wa gwamnatin Najeriya magana a madadin mutanen Zaria kar a ci amanarsu a kawar da waɗannan transformomi sai na ce me kake gudu ya ce da za a sami yadda za a yi wa sanata makarfi magana to da abin zai zama da sauƙi insha Allah sai na ce in dai wannan ce har gidan sanata makarfi zan nema a Abuja don zan je Abuja a lokacin na ce a mako mai zuwa kuma in na je zan yi magana da shi kuma zan bugo maka waya zan haɗa ka da shi kai kai mishi bayani don ya kawo su jagon zasu terminology transformer kaza mai KBA kaza na ce a'a wannan ka ina lissafin na kuɗin bari zuwa lissafin mutallafar ki ko ba zan iya ba saboda haka na buga ma ƙarfi ya ba mu lokaci ya je na same shi kamar ƙarfe 9 na dare a gidan shi ka gaisa na ce mishi ba buƙatar jama'a wadda dama da ka zo wurin na mun yi magana in buƙatar jama'a ta taso za ka gamu da shi kuma ya ce to ne bayani na ce ba ni minti biyu na buga wannan Abdullahi Sokoki wannan Zaria ne wannan anguwar tudun wada ne nake ji ko makamanta haka na buga mishi na haɗa su ya yi gamsassun bayanai a kan haka kuma ya yi alkawari nan take ya kuma buga waya ga wanda magana take a hannun shi sai aka yi dace cewa ware shi ne nan take kuma ya ba da gamsassun bayanai wanda insha Allahu na samu gamsassun bayanai da suka tabbatar da cewa waɗannan transformomi an kawo su an zo da su to kun ga ashe mu kanmu da rashin kira kamar zai yi ƙasa ya kamata mu ma mu rinƙa sadakar da su ashe na biyu a yanzu haka akwai kayan wasu alhazai da jami'an custom suka rike da tunanin cewa wasu kaya ne na 'yan kasuwa nan ma waɗannan alhazai suka yi gayya suka zo min da kuka na cewa kuke gani za a yi wa magana suka ce aka yi makarfin magana na buga mishi waya na faɗa mishi a gabansu ya ce in akwai details wato akwai bayanan lambar container lokaci kaza kaza suka ce akwai ya ce a tura mishi ta text na sa ɗaya daga cikinsu ya tsara textin ga takardun ya tura mini ni kuma na yi forward na tura mishi kuma nan take ya tura wa wanda yake jami'in abin kuma jami'in abin ya yi alkawarin cewa a ɗauki takardun waɗanda takardun yanzu haka suna nan alhazan sun kawo min da sunayen kowane alhaji da lambar waya da lambar fasbo na kowane alhaji in mun samu lokaci za a kai mishi to da wannan ne sai muke gani a bisa babu na adalci mu kan ya kamata mu rinka wayewarsu muna tuntuɓa su muna ainihin faɗakar da su musamman alhamdulillah kamar shi da makamantan shi suna da yaƙinin in na buga musu waya ba zan kai musu buƙatu ba ne domin ko bana ya aiko da naira 100,000 da watan azumi cewa ga shi in sai jeren kunu nake Allah ya saka da alheri amma ba ni buƙata domin wannan ba ita ce yarjejeniyar ba shi ɗan aikin ne ga kuma ruma ne nace a yarjejeniyar ita ce duk abin da yake buƙatar jama'a ita za ta haɗa mu to ka ga nace jeren kunu to ni kada zan sha to na saba wancan yarjejeniya na biyu ya sake aiko da ragon layyar bana nan ma na sake cewa dan aikin shi ma da ya ga waya ko na rena ne nace a ya shiga lungun makarantar nan zai ga raguna wajen guda takwas na sai a bibe na na ka ba ni buƙatar sai na ainihin karɓi wannan kuma ya saba wa yarjejeniyar mu abin da nake so shine duk lokacin da matsalar jama'a ta taso to a tabbatar da cewa za a saurare ni a madadin jama'a to gaskiya with own sureness and objectiveness. The dukkan adalci in har ka bugawa makarfi waya yadda muskul din ka sai kira ka in ba haka ba sai maka text mun ya ce da akan haka sai da ka a daren mai in Allah ya so zan duba mishi waya in gabatar mishi da wannan maganar. Distinguished Senator, ina aka kwana ina za a tashi game da constitutional amendment mai ake ciki ya ba a shigar da maganganu idan aka zo za a yi taron kar ka zama kana da magana ka ji tsoro in har ya tabbata za a yi taron za mu sanar ku fara rubuto takardu saboda irin tsiyawun tsi baka samu damar nukewa kai magana ba ra'ayin da kake da shi dai ka rubuta kuma ni a cikin maganganu zan samu in shigar da shi. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan kafa makarantar Darul Hadith Salafiyya, makaranta ce wadda Allah ya sani mun kafa ta ne don tewa addinin musulunci da al'umma hidindimu daga ciki irin wannan. Haka taronmu da muka ce za mu kira a kan ainihin allurar rigakafin shan'in nan muna nan muna ta gangamko domin taro ne muka ce ba mu yi na 'yan jaridun duniya har CNN mun aikawa har BBC World har Al Jazeera duka wakilansu akwai wasu manya-manyan farfesoshi na harkar lafiya da harkar haɗa sinadaran magani da wasu manya-manyan lauyoyi da wasu manya-manyan lakcarori a harkar shari'a ta Bature da ta Allah duk mun aika musu da goron gayyata don haka muna nan muna ta ba su lokaci ne a sami lokacin da za a zo za a yi wannan taro a wannan makaranta insha Allah ta'ala. Kullum abin da muke cewa in kuka ji mun ce za mu lacca a kan kaza ko za mu ba mu a kan kaza in ma ba mu faɗa ba ku faɗakar da mu insha Allah ba lallai a yi gobe ba ba lallai a yi jibi ba domin tattara bayanai da waɗanda za su gabatar da bayanai jama'a ba abu ne mai sauƙi ba irin wannan hali. Abin da za mu ji mutane suke tunani an ce za a yi lacca a kan kaza a zo a yi mana a'a ana tinkarar manyan matsaloli ne jama'a cikin ku nan akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai jami'an tsaro na farin kaya akwai wanda aka turo su daga gari kaza daga wuri kaza daga kaza kasusuwan nan da ake faɗi ana ɗauka ba ma rage ko harafi duk abin da ka ji mun faɗi din nan na ka tashi ko editing ba a yi haka ake buga shi ake sai da shi kuna jin abu ne mai sauƙi kawai da zaran mun ce za mu kaza shikenan gobe sai ka ji mun yi. Sannan na biyu nau'in mutanen da za mu gayyato wani ba a ƙasar yake zaune ba wani yana nan a ƙasar ya fita waje wani yana nan yana da wani uzuri ashe in har ana son a yi abin da ya armashi to dole ne a tsaya a bi shi sannu sannu shi yasa ba ma amsa buƙatu irin na wawayen jama'a waɗanda ba zai ce malamin ku ya ce zai lacce a kanka ba ya ce ba ya kaza har yanzu ba a yi ba a'a ai sai da muka ce insha Allah kamar yadda Allah ya koyar da mu cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idha nasit haka insha Allah ta'ala na musallara a nan muke kowa fatan alheri da cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.